والصلاة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara yabo da godiya a gare shi cikin amincewar sa rayuwar mu ta iso wannan rana yau a Lahadi 5 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da 22 ga watan Fabrairu shekara 2026 miladiya Allah cikin amincewarsa ya sake hada mu a wannan majalisi a gaban Masjidu Sunna a nan titin Sabtauna cikin garin Asarai a jihar Bauchi inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma gurgurdan abin da ya sauka muna karatu cikin Rabbul Azhan ila ma'ad Alƙur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gubir rahimahullah tare da ta'aliki da Dr. Abubakar Albani yayi jiya mun tsaya cikin suratu tur a farkon ta aya ta 11 don haka zamu sake tashi akan aya ta 11 insha Allah ala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa wailun yawmin lil mukaththibin alladhina hum fi khawdin يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
تبين دمك ججيرا وانارا صوي دع الله سبحانه وتعالى يقبات الفرق سورة yana tsaye da wasu abubuwa guda biyar akan bayanin cewa azaba fa za ta afka wa kafirai tabbas ba mutawa kuma sai Allah ta'ala ya ambaci cewa fawailun yawma idhil lil mukaththibin azaba mai tsanani a wannan rana shine wailu akan ce bone wato shiddatu azab a wannan wuni lil mukaththibina ga masu karaitawa bi rusulihim waɗanda suke karaita manzanni babban abin da Allah subhanahu wataala ya ci shine ai shirka da shi duk lokacin da aka karaita manzon Allah daga cikin manzanni to an karaita dukkan manzanni kuma an karaita Allah din ne subhanahu wataala shi yasa kama cikin suratul an'am Allah madaukaki sai yake ambata cewa ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi ba wai annabin hakikatan suka ƙaryata ba sakon da yazo da shi ne suka ƙaryata kenan sun mai da ƙarya zuwa ga ubangiji da ya aiko shi da Allah ya ce fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ba kai suke ƙaryatawa ba saboda ba sa nasabta ƙarya ga annabi sun san me gaskiya ne abinda aka aiko shi da shi ne suka karanta to don haka ashe duk wanda ya karanta manzanni daga cikin manzannin Allah wani manzo daga cikin manzanni ya karanta manzannin ne gaba daya shi yasa zaka ga Allah ta'ala yana cewa kadzabat adul mursalina adawa sun karanta manzanni id qala lahum aquhum salihun kuma gashi salihu aka aiko musu to don haka duk wanda yaje mu Allah subhanahu wataala da takarci Allah baya tausaya masa domin shine ya zaba wa kansa kafircin shi yasa Allah yake ba zai taba yaye masa ba su waɗannan masu ƙaretawa shine Allah ya ce alladina hum fi khawbin yal'abun, su ne waɗanda suke ta yin wasanni, suna ta yin wargi, fi khawbin wato a cikin barna batil kenan, a cikin barna da suke aiwatarwa kuma suke ta wasanninsu sun shagaltu, ayyata shagaluna bi kufrihim, sun shagaltu da kafircinsu, ba sa ma waiwayawa zuwa ga saƙon da Allah ya aiko ballantana su iya samun shiriya a ciki a dalilin kasa kunne da za su yi. Allah ya ce yawma yud'una ila nari jahannama da'a, a ranar da ake runkuɗa su zuwa ga wutar jahannama ingizawa, ayyudfa'una bi'unufin, ana ingiza su da ƙarfi da kausasawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku ba sa tausayi masu kula da wuta, don haka duk wanda aka miƙa shi zuwa gare su to ya shiga hukunsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin nan nasa da aka fi sani da ru'yatul manamiyya, yayin da mala'ika Jibril da Mika'ilu suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi tare da shi a bacci, suka tafi da shi aka dinga nunnuna masa wasu ababe oyayyu na gaibi, ya ga wuta, ya ga aljanna, kai har gidansa ma an nuna masa sallallahu alaihi wasallam. To a ciki ya ce ya wuce ga wani mutum yana rara ga wuta, yana kewaya ta, yana ta kewaya ta, yana ta kewaya ta, yana raraga ta, yace tunda yake halitta dai mummuna ta mutum, bai taba ganin halitta mummuna ta wannan mutumin ba, an nuna masa shi a matsayin mutum, kuma fuskarsa amurtake baki kin duk inda aka je Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tambaya ce wane ne wannan, ko kuma su waye wannan, ko kuma menene wannan, mala'iku sai su ce masa intalik intalik, mutafi mutafi, abubuwa ɗai-ɗai guda bakwai ko takwas in ba mantawa dai ba, tukunna sai a ƙarshe sai suka masa fashin baki, suka ce kaga wannan da ka gan shi karihal manzar, haka aka siffanta shi karihal manzar, wanda yake da rashin daɗin gani, ba ka so ma ka daɗa ganinsa. Sai aka ce khazinu jahannama ne Mika'il, abin mai kula da wutar jahannama, maliku kenan haka sunansa, khazinu jahannama, kuma yana da waɗanda suke taimaka masa. To a lokacin da aka ce an jefa mutum da wannan, ai al'amarin kuma ya shiga uku, ruwa ya ƙara ma ɗan kada, ba shi da annuri dama, ba shi da tausayi, ba shi da komai irin wannan da ake sassautawa. ‘Yan wuta ne za su riƙa kira suna cewa ya maliku du'a lana rabbaka liyaqdi alaina, maliku roƙa mana ubangijinka mana ya kashe mu mu huta kawai, haka za su ce. Sai an yi shekara dubu bai kula su ba, idan ya waiwaya bayan shekara dubu sun tsammata abin kirki zai gaya musu, ba magana arziki ba ne, sai ce innakum makithuna, ai ku da goma za ku yi, kar ku ƙara kula ne bayan shekara dubu. To shi saka nan Allah subhanahu wa ta'ala don ya tsorata mutanen Makka, ku kula yawanci ayoyin da suke saukowa a Makka ana yawan tsoratarwa da wuta, wuta 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 wuta, azaba azaba azaba, saboda a wannan lokaci ana so ne bayan an kira mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da dalilai waɗanda za su kama hankali, an kawo masa misalai waɗanda za a nuna masa wahadaniya na Ubangiji ya samu tauhidi, to kuma sai a dinga tsorotar da shi da wuta domin ya ƙara ƙanƙame ma wannan tauhidin, don gudun kada ya sake shi wuta kuma ta same shi. To wannan shine hikimar. Amma da aka zo Madina sai kuma ana ta kwadaitarwa kan aiki, ana ƙara ƙarfafa gwiwa, kuma ana bada labarin aljanna da sauransu, tare da cewa Makkan ma bada labarin aljanna, domin yanzu mutane sun samu nutsuwa a cikin imani. To kuma sai a nuna masa to fa ku dage hanyar da ku kaman nan mai kyau ce, ku samu ku kai gaci ga can abin da yake jiran ku na ni'ima. Kuma ana tsoratarwa da wuta domin su mutanen Makka, Quraishawa da sauran kafirai da suke karanta Annabi farkon lamari, su zan so razana. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci irin tarbar da za a yi wa kafiran nan da aka musu alƙawarin azaba. Yawma yud'una ila nar jahannama da'a, a ranar da ake tunkuɗa su, ana runkuɗa su zuwa ga wutar jahannama da ingizawa. Yudfa'una bil'unfin, badal ne na yawma tamuru ko, wa yuqalu lahum tabkitan wa tawbiqa, za a gaya musu ana zargar su bisa zargi kuma ana bisa tsawatarwa. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, kama ana musu ba'a ne yanzu. Aida sun karyata sun ce ba wata wuta, kai tashin kiyaman ma ba za a yi ba. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, haka suka ce. Ai ba wata rayuwa in ba wannan rayuwar duniya ba, kawai a haife mu ne mu zo mu rayu, zamani kuma idan ya yi tsawo dole mu sai mu ga kawai mun mutu, amma ba wanda yake kashe mu. Zamani ne kawai in mutum ya gama gajiya sai ya mutu. Su haka suka faɗa, sun ƙaryata babu kiyama, ballantana ma wuta da aljanna. To yanzu idan sun ganta ƙwarai ƙwatan, sai Allah ya ce hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibu, to wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa. Wutan nan da kuke ƙaryata, to yanzu gata, ai kaga za a yi da na sani ko? Da na sani zai amfani? To shi yasa kada mutum ya kuskure ya je ma Allah ba da imani ba. Kar ka kuskura yanayi mutuwa ta same ka. Shi yasa Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun, domin wallahi musulmi shi ne yake da tarba a wajen Ubangiji. Shi ne in har ya je ma Allah da wasu laifuka, in Allah ya ga dama tsakaninsa da shi sai ya yafe masa. Kai akwai waɗanda laifukan ma na wasu bayin Allah ne, amma in Allah ya karɓi imanin mutum da nagartarsa kuma ya ga dama, don gani damarsa ce mashi'arsa ce, sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karɓe masa ya biya masa. Allah sai ya biya masa, kamar wanda ya kyautata azumi, Allah baya yadda a kwace azumi ladan azumi. As-sawmu li wa ana ajizi bihi, azumi nawa ne inji Allah kuma ni ne zan bada sakamakonsa. Ai abinda malamai suka ambata, lokacin da mutum yake da imani kuma ya yi ibada da sauran ayyuka, ga azuminsa ya yi shi cikakke mai kyau yadda Allah yake so, to Allah yana masa kishin wannan azumin. Ko da a ce akwai haƙƙoƙin mutane a kansa, sai aka dinga biyan bashi, aka dinga biyan bashi, a ce ladansa ya ƙare saura na azumi, to Ubangiji Ta'ala ga wanda ya ga dama ba ga kowa ba, sai wanda Allah ya karɓa azuminsa yake da nagarta kuma Allah ya ga dama ya masa wannan alfarmar, sai ya ce to wannan azumin ba za a taɓa ba. Shi ne ma'anan as-sawmu li wa ana ajizi bihi, ni ne zan biya sakamakon abinda, inda ban yi wannan alfarmar ba za a ɗiba cikin azumin na, sai Allah ya ce ajiye azumin, ajiye ladansa, sai Allah Ta'ala ya biya ma waɗancan, ya biya wa shi bawan duk daga abinda ake binsa, ya biya masa wancan a bashi, wancan a bashi, wancan a bashi, sai an gama biya da ladan azumi yana nan. Alfarma ce Allah yana so ya sa shi aljanna, sai ya ce an biya kowa, yanzu na karɓi azumin nasa, ladan azumin nasa na lullube shi da alfarma na sa shi aljanna. To awa ake ma wannan alfarma sai wanda ya je ma Allah da imani, kuma yake kyautata aiki. Allahumma an samu wata ƙila zamiyar shaidan ne ba tare da yana so ba, kasan lokaci zalla ta shaidan takan sa mutum ya aikata wasu abubuwa tsakaninsa da Ubangijinsa. Yana ji ana hayya ala sala, hayya ala sala, ya ke tashi ya je sallah har sai lokacin sallah ya wuce, yana da wata hidima, amma ba wai idan ya zaɓa hakan ba. To Allah dai ya dace da mu, amma wanda ya je da kafirci, wannan shi ba shi da wata alfarma, shi ba shi da wata alfarma a wajen Allah. Shi yasa aka ce yawma yud'una ila nar jahannama da'a, runkuɗa su ake zuwa ga jahannama. Ka duba Fir'auna shi ma yadda aka faɗa a kansa, ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar, karara su yake a cikin wuta jama'arsa, bi'sal wirdul mawrud. To kaga su haka suke, amma bawan Allah kuma shi raka shi ake yi zuwa ga aljanna, mala'iku suna masa maraba, ana masa sallama, ana ce masa kai kan ka rabauta, kai auna arziki, shi ma yana cewa na auna arziki Allah ya mun falala. To Allah ta'ala zai musu tsawatarwa da ba'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna kadaita. Afa sihrun hadha, yanzu wannan dan da kuka ga wutar ita ma tsafin ne. Ai Allah azabil ladhi tarawna, azabar da kuke ganin ita ma tsafin ne annabi yayi. Kama kuntum taquluna fil wahyi hadha sihr, kamar yadda in annabi ya faɗi Qur'ani sai su ce wannan ai tsafi. Eh suna cewa annabi sahirun ko? To sai Allah ta'ala in ya nuna wa ƴan wuta wuta an runkuna su ciki sun fada sun ga fa yanzu ga ta ita ne kuma sun shiga. To sai a ce wannan ita ce wutar da kuke karantawa, wannan din ma yanzu tsafin ne. Kaga ai an musu ba'a ne ko? Am antum la tubsirun, ko ku ba ku gani ne? Kama kuntum fi dunya, kama yadda a duniya kuke fada innama sukirat absaruna, ai mu riga an nade mana idanunmu ne, ba ma iya ganin duk abin da ya nuna na dalili, wai suna yin izgili. Ma'ana su ce su ba idan abin da ya fada mu fa ba ma fahimta fa, duk wannan abin da kake fada ba ma ganewa. Ka san mutum in yake gaskiya yake yin haka, ce dakata ustaz wannan bayanin naka bane duk bana ganewa. Imana wai gaskiya ce baya so, ce wannan bayanin naka tun da kake ni bana ganewa. To ya kama hanyar ƙin gaskiya kenan. To su ma shi su ne suke faɗin haka. To sai a ce am antum la tubsirun, ai hal amru sihr, al amru namu ma tsafi ne, Allah zai tambaye su. Bal fi basarakum khalal, a'a akwai dai tasgaro ne a idan ku, shi yasa ka kuka kasa ganin gaskiya tun a duniya. Wa kadhalika li wujudi khalalin fi basiratikum, kuma hakan ya faru ne saboda an samu tasgaro a cikin hankalinku, a cikin basirarku. Dan duk wanda yake da cikakken hankali ba zai karanta Allah ba. Duk wanda kaga ya karyata Allah subhanahu wata'ala, to wallahi babu hankali tare da shi. Falizalika la tastadi'una an tastamiluha fi ma yanfa'ukum, saboda kuna da tasgaro a basirarku, a hankalinku, shi yasa ka ba ku iya amfani da ita cikin abin da zai amfanar da ku a duniya, ballantana ma kuma a lahirar. Don haka Allah ta'ala zai ce a faɗa musu islauha, ku shige ta, fasbiru ko ku yi haƙuri in kun shiga, aula tasbiru ko ma ku nuna gazawa kar ku yi haƙurin, ai sabarkum wa jaza'akum, haƙurinku da gazawarku da karayarku sawa'un alaikum, duk ɗaya ne. Ka san a nan duniya ne idan mutum yana cikin wahala, misali aka sanya shi ko da a ce a cikin kaso ne ko? Aka sa mutum a gidan kaso. To idan yana cikin gidan kaso, idan ya zamanto ya rasu na, ya nuna nadama, su masu aikin kaso suna kulawa da waɗanda suke kaso, wanda yake yawan faɗa da takadari da wanda zai sa masa smuggling ɗin wiwi ya sha, to duk wannan dama suna kulawa da su. Amma wanda za su ga shi an tuhume shi, kuma yanzu an sa shi a gidan kaso, kuma sai aka ga ɗabi'unsa duk sun canja, ya rasu na, to sai ka ga ma in alƙali ya kawo ziyara ƙarshen shekara-shekara babban joji, sai a ce shi wannan an masa abuwa, ana yi ko? Kamar mutum ne ya laifi, sai a zo ana masa tsumagiya, sai yana ta kuka yana marar don Allah ku yi haƙuri, wallahi ba zan ƙara ba, yana ta marar cewa yana rara shi, ai sai ga an ji tausayinsa ko? To a ƙiyama idan ɗan wuta ya shiga wuta ko ya nuna marar cewa akan shi fa yayi nadama, ko ma ya nuna kangarewa, ƙaddara ashar ma yake duk ɗaya ne. Nadamarsa ba ta amfanar da shi, shi ne abin da Allah ta'ala yake ambata musu a nan. Islauha, ku shige ta, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum, ko ku yi haƙuri ku dangana cewa ai gashi azabar da ta same su, ko kuma ma kada su yi haƙurin, duka ɗaya ne. La'anna sabarakum la yanfa'ukum, haƙurinku ba ya amfanar da ku. A ina haƙuri yake amfani? Ba bana ansa ba. A ina? A duniya ko? A duniya ne haƙuri yake amfani. Ai wallahi ba abin Allah sai an yi haƙuri. Kai yanzu sallar asuban nan in ba haƙuri kai ba za ka tashi? Balle ka dawo a tafiya ka gaji? Balle ya ce lokacin tsananin hunturu? Ko babu ruwan da za a dafa, ruwan da za ka ɗan yi alwalan? Haka da sanyi a randa ka ɗebo? Ai sai ka yi haƙuri wallahi.
kana kasuwa kana ta ciniki ga mutane sun cika aka ce hayya ala sala ai hakuri ne zai sa ka rufe shago kace kai ku hakuri ba inje ne sallah dawo sai ce ah mu zan tafi zamu je mu saya a waje gaskiya mu sauri muke ce to ni ko sai na je sallah wallahi sai mai hakuri ne zai yi haka saurayi yana gaba shi da kudi kuma yana da sha'awa ga wata tana kifta mar ido ai sai yana da hakuri ne tukun zai kiyaye saba ma Allah mutum aljihunsa babu ko kobo yana fama da talauci kuma ga kudi ga lala na wasu ai hakuri ne zai sa ya daure ya kitsa kura ya ce ina tsoron abin da zai zo a kiyama to don haka hakuri a duniya wajen bin Allah shi yake amfanar da bawa shi saka a cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce za su sami rabo su ne waɗanda rayuwarsu ta musu amfani akwai waɗanda suke hakuri wajen bin Allah yayin da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi sai aka ce me wa tawassaw bis sabr mutum yayi hakuri wajen bin Allah din subhanahu wa ta'ala amma a lokacin da aka je kiyama to hakurin mutum ba zai amfane shi ba ai kiyama ba takalifi ba a ce ma kai sallah ba babu azumi ba ma fadan in ka ki kai ƙaryar kan yadda mutum ya saba yi a nan duniya in ya ga dama a kiyama ya je yayi idan ya kira a kiyama za a kyale shi me ake masa sai a rufe bakin al-yawma nakhtimu ala afwahihim sai a rufe masa bakin ba shikenan ba mu ga kuma ta ƙarya don haka babu takalifi a kiyama ba za a dora maka wani aiki a ce kai ba iya aiki a duniya ne alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a nan duniya ne kawai ake yin aiki amma kiyama gidan sakamako ne to she saka idan ma har sun nuna wato da na sani suka nuna gazawa a azabar da suka shiga suna maraicewa dan a sassauta musu a matsayin su na kafirai Allah ta'ala zai ce duk ɗaya ne gare su islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun Allah zai ce ana saka muku ne kawai da abin da kuka kasance kuna aikatawa ai jaza'an li ta'lilil istiwa wannan abin da suke aikatawa shine sakamakon da aka faɗi dalilin daidaiton hakurin su da gazawar tasu fa innahu lamma kana aljaza'u wajibul wuqu'i yayin da yazan sakamako dole sai ya auku a kiyama bihasbil wa'di a gurgurdan alƙawarin da Allah ya limtina al-kadhibi ala Allah ta'ala saboda mustahili ne Allah ya ƙarya in Allah ya faɗa abu gaskiya ne shi yasa ya ce wa man asdaqu min Allah qila wa yake Allah gaskiyar magana babu in Allah ya faɗa abu haka abin yake to tunda ya ce wanda ya je masa da kafirci zai sa shi a wuta kuma ya sa su a wuta ne sai aka ce sakamakon abin da suka aikata ashe abin da suka aikata nan mummuna a duniya shine ya zama dalilin sakamakon da suka samu wanda kuma ko su yi hakuri a kansa su rungumi kaddara ko su nuna gazawa su yi wani kokari dan su fita to ba za su fitan ba kana sabr wa adamuhu sayaini fi adamin nafi don haka sai ya zamanto hakurin da za su yi da rashin hakuri sun zamanto daya saboda hakurin ba zai amfanar ba rashin hakurin ba zai amfanar ba duk ɗaya ne ko su yi hakurin ko kar su yi hakurin Allah da ya yi sakamakonsa ko ba a canza wallahi wuta musiba ce wuta musiba ne kada mutum ya kuskura hanyar da ya san an ce za ta kai shi zuwa ga wuta ya bita Allah ba a masa ganganci kuma idan har mutum ya je ma Allah da kafirci Allah ya alƙawarin ba zai gafarta masa Allah ka samu cika da imani ثم ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصالحين da aka razanar sai kuma Allah madaukaki ya faɗi sakamako nan mu'minai salihai wadanda suka bi Allah ta'ala fa qala sai Allah ya ce
innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألهقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نعم الله تعالى إن المتقين للي فما ستقوى takawan nan shine abin da malamai suke ambatawa kamar Sheikhul Islam imtisalul awamir wa jitnabun nawahi mutun yayi aikata ir abin da aka masa umarni yi sallah nayi akan lokacin ta fa na kiyaye fata gaskiya ita kawai za ta fito a baki na kada kai ƙarya na kame abin da musulunci yake so ke yi nayi bari na bari to wannan shine attaqawa in an ce almuttaqi shine wanda an ce yayi kawai yayi yadda aka ce an ce bari shikenan an fasa ko da zuciyarsa tana son abin an ce kar yayi shikenan ya kan to shine attaqwa to Allah sai alƙawari ga masu wannan sifa innal muttaqina lalle waɗanda suke masu taqwa fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima Allah ka sanya mu a cikin ta fakihina bima atahum rabbuhum kuma suna ta nishaɗi suna morewa suna annashuwa shine fakihin mutalazzizin suna jin daɗin su suna morewa asalin fantamawa kenan eh language din matasa ko suna fantamawa bima atahum rabbuhum da abin da ubangijin su ya basu cikin aljanna fa komai akwai shi komai din komai akwai a aljanna hadda komai din da baka sani ba ma akwai ta a cikin aljanna wa waqahum rabbuhum azab al-jahim kuma ubangijin su ya tsare su daga azabar jahima wannan suna cikin aljanna kuma suna morewa da abin da ubangiji ya ba su sannan kuma ubangijin su ya tsare su daga azabar jahima wani rabo ke wannan kaga yayi daidai da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza duk wanda aka nesantar da shi daga wuta kusa da ita ma bai je ba bai maganta ba ballantana a sashi yayi nisa da ita kuma wa udkhila al-jannata kana aka shigar da shi al-janna faqad faza Allah ce hakika ya rabuta duniya da take hana mutum shiga aljanna da take sabbaba wa mutum aikin da zai shigar da wuta to sai Allah ta'ala ya ce dungurun gumdin to wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata zama face dan jin dadi ne mai katsewa kuma na rudi zai rudar da mutum lokaci guda sai ya katse to kaga wannan aya guda biyun nan sun daidaita da abin da waccan aya ta ambata innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum suna morewa da abin da ubangijin su ya ba su wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma ubangijin su ya tsare su daga azabal jahima an ya dafe ne akan atahum ai bi itiyanihim wa wiqayatihim game da abin da aka ba su da tsare su nan da aka yi wa yuqalu lahum kuma za a ce musu kulu washrabu ku ci ku sha hani'an ai muhanni'in kuna masu nishai kuna masu jin daɗi cikin kwanciyar hankali ake cin abin aljanna me ya saka bima kuntum ta'malun kaga nan babu inna sababiyya ce babu ne sababiyya ba babu ta'liliyya ba ce ba wai sun shiga aljanna ne dan abin da suka aikata ba a'a sun shiga aljanna ne a sababin abin da suka aikata shi saka annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ambata lan yadkhula aljannata ahadun bi amalihi babu wani wanda zai shiga aljanna dan aikinsa can ba ta'liliya ya kawo ma'ana aikinka ya zama to shi zai qualifying dinka wajen shiga aljanna. Misali yanzu mutum ne yazo zai ciniki, kaya ana sayarwa naira 10,000, ga farashinsa a rubuce, ko ya tambaya an ce masa naira 10,000, sai aka sai kirga kudinsa na sayarwa, ne aka ce eh sayarwa ne, nawa ne? Naira 10,000. Ko ragi bai tambaya ba, sai kirga 10,000 sai ya bayar. Yanzu me ya rage? Sai ya bashi kaya ko? Yanzu an bashi kayan nan alfarma aka masa? Kudinsa ya biya nan. Kaddara kayan da aka bashi kawai a nan take sai ya lalata kayan. Sai wance ce, ah, kai kuma ya kasa kaza kawai, kai ya kasa yadi yanzu kawai ka sa wuta ka kona shi. Ai zai iya cewa, to ai kudina ne, na kai kan na biya ka kudinka. Ba shi da kes ko? Ai kai kan na biya ka kudinka. Sai dai babin nasiha, ba wai na ce hakan ya dace ba ne, kwatance ne na idan a gane. To kaga kenan yanzu kudin da ya bayar da aka bashi kaya, kayan da aka bashi shi ne muƙabilin abin da ya bayar, kuma ya haƙƙinsa ne. To aljanna ba a mata haka, shi ne abin da annabi yake nufi. Lan yadkhul aljannata ahadun bi amalihi, babu wanda zai shiga aljanna wai dan aikinsa. Aikin da kai ne ya kai matsayin da dole sai an baka aljanna, wallahi ba kai sa ba. Aikinka bai kai ya shigar da kai aljanna. Sahabbai tunda annabi ya ce lan yadkhul aljannata ahadun, kaga ne ya kawo shi nakira wallahi tufidul umum, ai larum sun fahimci cewa kowa ake nufi, ba a yi istithna'i ba. To shi yasa sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce hatta anta ya rasulullah, har kai ma ya manzon Allah? Sai annabi ya ce hatta ana, hanni din illa idza tadammadani Allahu bi fadlin minhu wa rahma, au kama kala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai in Allah ya lulluɓe ni da falala sadrahama, falalar Allah da rahamar Allah ita ce take sa mutum aljanna, ba wani abu sai shi. Falalar Allah da rahamarsa take sa bawa aljanna. Amma aiki shi ne yake yi, sababi ne da yake kaiwa mutum zuwa ga samun rahamar Allah da falalarsa. Domin idan mutum bai yi abin da Allah ke so ba, ba zai san falalar Allah da rahamarsa ba. Allah yakan yi fushi da shi. Amma idan ya yi aikin da Allah yake so, to sai ya samu falalar Allah da rahamar Allah. Ita kuma falalar Allah da rahamarsa ita ke shigar da bawa aljanna. Allah ka shigar da mu aljanna domin falalarka da rahamarka. To shi ne nan Allah ta'ala ya ambata a nan, ya ce kulu washrabu, ku ci ku sha cikin aljanna, hani'an cikin daɗin rai da nishaɗi, bima, shi yasa aka ce ba'un nan sababiyya ce. Saboda sababin ma kuntum ta'malu, saboda sababin abinda kuka kasance kuna aikatawa, fi duniya min al'amali salih, a nan duniya na kyakkyawan aiki ya kai ku ga falalar Allah da rahamarsa ta shigar da ku aljanna. To don haka sai a ce ku fanta ma abin ku cikin aljanna yadda kuke so, fanta ma da babu iyaka ba, babu iyakarta. Kaga a duniya kakan ci abinci saboda kana da bukata, haka ne ko? Kakan sha abin sha saboda kana da bukata. Yanzu duk daɗin abinci, duk yadda kake ƙaunar abinci, duk yadda yake maka daɗi, aka zo aka sa a gabanka, don Allah idan ka ci cikinka ya cika kuma sai ne? Dole ka haƙura ko? Ƙaddara mutum ya tura, ya tura, ya sake kunce lawurje, ya sake zuba, ai dai dole tsayawa zai. Kuma yana gada abincin. Wallahi aljanna ba haka ba ne. Abincin aljanna ba haka ba ne. In ka gida ma sai ka ci duk abin da ka niyya. Kuma lokacin da zaka ci ba wai ka ci na in desperation ba, kana matsananin bukata ba. Yanzu wanda yake jin yunwa, in ba a kawo masa aka ce ku kawo abincin nan, mana haba ku kuwa. Ko? Yunwa ta addabe shi. A ce an sha ruwa, an yi sallah, kuma har yanzu abinci ba a kawo ba. Sai gane gida yana daga wurin, yana da bukata ne. Abincin aljanna ana ci ne don nishaɗi, ba wai don bukata ba. Kamar yadda bacci ma ana yi ne ba don kagaji ba, don bukata ne. Shi yasa ɗan aljanna zai iya baccin shekara 70,000. To 70,000 me take? Ga rayuwar da ba ta da nihaya. Rayuwar da ba ta nihaya, duk abin da kaga ana ganin yawansa, to yana da iyaka ne. haka ne ko ana gudun kada kare to Allah ta'ala yace kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'in kuma suna masu kishin gide inji Allah subhanahu wata'ala hal ne min adh-dhamirul mustakmal shi kaulihi ta'ala fi jannatin muttaki'ina ala sururin mas'ufa suna kishin gide a kayan karagu ko gadaje sunu jam'in sarir imma gado ko kuma karaga ko kuma manyan kujeru na alfarma da ake hawa masfufa kuma a jajjere suke ka san wata karama wata aljanna dai baya ganin kayar wani in kun zo zama a duk lokacin da aka ce an jerunta ku akwai kaskanci ciki haka ne ko ba haka ba na ga kuma ba fahimta a idan aka jera ku wasu a gaba wasu a baya wasu a gaba wasu a baya akwai alamar kaskanci ai ko a sahu da kuke a sallah ku kaskantattu ne a gaban Allah yace sai aka jera ku a sahu aka ce liman ya tsaya can a gaba kuma ma sai aka ce kan ku yadda ku yi ruku sai liman yayi akwai kaskancin da ya wuce haka kun bar liman da ya gaggiya riga amma sai ya yi ruku da ku yi in kun ga dama ma ku tsinka masa mai kyau imana to akwai alamar kaskanci a ciki yanzu ko da misali a ce manyan mutane idan aka zo a ce gwamnoni ne ko shugabanni ne ko menene a conference din su za su yi duk tsararraki ne idan suka zo su kuna ga ana jera suka mai da ake a primary ko a makaranta ina round table ne haka za a conference all din nasu round table ne suna fuskantar juna shine Allah ta'ala ya ce mutaqabilin ɗan aljanna suna kallon junansu girmamawa kenan equal say to shi yasa nan ma sai aka ce muttaki'ina ala sururin masfufa nan kuma aka ce a jere suke ba wai wasu ne a bayan wasu ba ba'dhuha ila janbi ba'd sashin su a gefen su daya kuma bayan wannan Allah ta'ala ya ce wazawwajnahu bi hurin ayn kun san wannan da ake yin inkari amma na ake ambaton waɗannan wala Allah wallahu ta'ala a'lam yana zuwa ne a matsayin raddi ga abin da suke goranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene nanu khairun menene asafan wa ahsanu nadiya mun muka fi kyakkyawan kayan shimfidi furnitures kuma muka fi kyakkyawan majalisi wajen zama wai an tabbashi da talaka wansa da su tabishi a ƙasa ma wani lokaci suke zo na kan ƙasa alhali su kuma suna da darun nadwa kuma suna da abin nan falo mai kyau a gidansu an sa kujeru da dardumai da alhariri da waye to kaga shine sai ake nuna cewa su waɗancan talakawan in sun bi Allah suka shiga aljanna su ne suke da irin abin da ku kuke alfahari da shi sama da naku kaga sai ya ce muttaki'ina fi jannatin ala sururin masfufa muttaki'ina ala sururin masfufa kuma Allah ta'ala ya ce wazawwajnahu kuma mun auren musu su ƴan aljanna adafi na kai akan jannatin da aka ambata da aka ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im wa zawwajnahu an baka gida ga katan gida mai kyau an sa komai duk komai akwai a gidan amma mace ne babu gidan ya cika cikin gidan bai cika ba to shi saka da aka ambaci aljanna wannan adafi ne aka ce wazawwajnahum tamkar an hada shi da maganar baya ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im suna cikin aljanna kuma ta ni'ima sai wazawwajnahum kuma mun auren musu bi hurin ayn hurul ayn matan aljanna kenan hurul ayn wai masu hasken idanu saboda idanunsu suna da shaf ido mai kyau manyan idanu masu haske izamul a'yun hasanuha manyan idanu kuma kyawawan idanu wannan fa duk kwatance ne ake maka dan an nuna maka wani tarihi na beauty idanu to sai aka gaya maka wani tarihi kawai domin kasancewa matan ki wallahi matar aljanna sai ka shiga ka ganta duk yadda za a maka kwatance ba za ka iya fahimtar yaken yake ba sai lokacin da ka gani yi kokarin ka je can din. Mu namu suna jiran mu insha Allah. Wa zawwajnahum bi hurin 'ayn, za a auren musu hurin 'ayn. Mata nawa ne mutum yake da su a aljanna? Mata biyu ne. Hurin 'ayn mace biyu, kowa za a ba shi dan aljanna. Hadithi ya inganta daga Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi, yake ambatawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna awwala zumratin tadkhulu aljannata ala surati alqamari laylat albadr, jama'ar farko da za su shiga aljanna suna haske tamkar wata dan daren sha hudu, wallati taliha ala adwa'i kawkabin duriyin, tawaga ta biyu kuma da za su biye ma na farkon su kuma tamkar taudaruwa mai tsananin haske, haka za ga fusakensu na haske. Fi sama'i, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, likulli wahidin minhum zawjatani ithnatan, kowane ɗaya a cikinsu kuma yana da mata guda biyu, hurul aini da za a auren masa, kamar yadda ya zo a wata riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal, wannan riwaya Imam Muslim. Yuramukhu saqihima min wara'il lahmi, hatta ɓargon ƙwabrinsu sun sanya tufafin da suka saka, amma za ka iya ganin ɓargonsu saboda kyawunsu kamar glass. Mutanen aljanna sai kai din ma ba haka za a kai ka ba, kana ta face majina, ba a kaiwa majina aljanna, babu ita. Sai an sake maka halitta, wallahi kaga dattawan nan duk sai sun koma yin shekara 33, kowa tas, kuma a haka za ka tsaya ba tsufa. Allah ka samu aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa ma fil jannati a'azabu, aljanna ba gauro, kowa da matarsa. In kun so ma ku kauda laifi samari sai aure, in kun so ku ci gaba da laifi a kasa yin aure. Ina dama laifi ne yake hana aure ko? To aljanna babu goro. To nan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa kowa za a aure masa. Hadisan suna da dama. Wani Abu Sa'il al-Khudri ya rawaito, wadansu Abu Hurairah tajallusu, Ahmad ibn Hanbal, Imam Muslim, duk suna da riwayoyi. Darami ma ya rawaito. Mata biyu ne hurul ain ake ba wa mutum. Amma ko dan da ake ba su 70 bayan an ba su dai, a ƙara musu hurul ain kuma 70. Su kuma su waye? Shahidai, wanda suke shahada a filin daga wajen ɗaukaka addinin Allah. Wannan ya inganta a cikin hadithin Miqdam ibn Ma'adi al-Karim, hadithin wanda Imam Tirmidhi Abu Isa ya rawaito, malamai sun inganta shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lishahidi inda Allahi sittu khisal, wanda ya shahada a wajen Allah yana da waɗansu abubuwa guda shidda, abubuwa guda shidda da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa alfarma za su kasance a kiyama. Daga cikin waɗannan shidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa yuzawwaju ithnataini wa 70 zawjatan min al-hurul 'ayn, za a auren masa hurul 'ayn guda 72. Kaga an bashi biyunsa, an ƙara masa guda 70 su kuma cikon me, an bashi waɗannan ne sakamako saboda shahadar da ya mutu a wajen ɗaukaka addinin Allah, ya shahada. Allah ka rubuta mana shahada. To don haka Allah ta'ala ce, wa zawwajnahum bi hurul 'ayn, za mu auren musu da hurul ain. Allah ya ce, wallazina amanu, waɗanda sun kai imani a matsayin mubtada yake, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani, kuma sannan zuriyarsu suka biye musu suma akan imani, imma zuriyar nan tasu as-sigar wal kibar, yara ne kanana da suka koko manya ne, sai su ma suka biye musu da imani, min al-kibar wa min awladihim as-sigar, daga ƴaƴan manya ko ƴaƴansu ƙanana, ƴaƴansu manya ko ƴaƴansu ƙanana, to Allah subhanahu wata'ala ce alhaqna bihim zurriyata, wanda shine khabar, zamu rizkar musu da wannan zuriyar tas almazkurina fil jannati, wanda aka ambata din na cikin aljanna. Fa yakununa fi darajatihim, sai su zamanto a matsayin da suke, wa illam ya'malu amalahum, koda ko ba su aiki irin nasu ba, bi shartu salahi al-iman billahi wattiba'an li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala a nan duniya, wato alfarma ce Allah zai wa mu'minai a kiyama, kas mutun yana sha'awa, yana jin dadi yaga yana tare da zuriyarsa ta duniya. Wani abu idan mutun yana nan duniya bayan wurin aini da aka auren masa, kaddara yana da mata guda uku ko mata hudu, kuma sai ya rasu, mata ukun nan nasa ko mata hudu duka sun bi Allah subhanahu wata'ala, su ma sun shiga aljanna, kuma ba su auri wani miji bayansa ba. Mun gane? To za a yi masa alfarma kuma su zama matan nasa a aljanna. Kari. Shi ya saka Ummu Darda, lokacin da mijinta Abu Darda ya rasu, mata ce wanda a cikin matan sahabbai ta yi fice wajen kyau. Muawiya ibn Abi Sufyan ya yi ko yana khalifa yana so ya aure, ita ce ba zan aure ka ba. Wasu a cikin wasu kibarun sahaba ma suka aiko, ta ce ita fa ta yi ma Abu Darda ya alkawari ba za ta aure wani bayansa ba, saboda tana so su zan tare. Amma in ta auri wasu mazaje fa wanda su ma duk sun shiga aljanna, ya abin da zai kai misali kamar Fatimatu bint Umais. Fatimatu bint Umais in banda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu mata da ta samu darajar mazaje kamar ta ba. Fatimatu bint Umais dai matar Ja'far ibn Abi Talib ne, wanda da shi ne sun suka yi hijira, hijirar farko zuwa Habasha, kuma bayan sun dawo kenan a shekarar da suka dawo yayin shahada ya rasu, wan Ali ibn Abi Talib ne. To a lokacin sai Abubakar Siddiq ya aureta, lokacin da Abubakar yana khalifa ya rasu, ita ta masa wanka, ranan ma aka ce tana azumi, ita ta wanke shi. Bayan ta gama takaba, sai Ali ibn Abi Talib ya aureta, shi ma aka kashe shi. To dan Allah, cikin waɗannan mutane waye ba dan aljanna ba? Kowannen su dan aljanna ne. To kaga ga Asma bint Umais ita ma yana aljanna ce insha Allah. To kaga sai ta zaba ta daraja a cikin mazajen ko? To Allah subhanahu wata'ala yana ambatawa anan, idan mutum ya mutu ya shiga aljanna, sai ya shiga aljanna mai madaukakiya, kana kuma zuriyarsa ƴaƴansa, ba matansa ake magana nan ba, ƴaƴansa su ma a bayansa suka bi Allah akan turbar da ya dora su, sai suka shiga aljanna, amma ba su samu shiga aljanna da ta kai kasa daraja ba, to Allah subhanahu wata'ala zai elevating status din su, a tsagar darajar su, dan a faranta mu baban su zamanto aljanna ɗaya da uban, yadda in an fita kasuwar aljannar zai dinga ganin su ana nishadi ana jin dadi. Allah ka zuwa ka shirin mana da zuriya. To wannan alfarma ce, amma da sharadin, wato bi sharti salahil iman, ina sun zama to sun kyautata imani billahi ga Allah, wattiba'an da rasuli sallallahu alaihi wasallam, su ma sabbi annabi, takarruman lil aba'i, don a girmama iyayen ne, bi istima'il auladi ilayhim, hatta su da ƴaƴan nasu. Allah madaukaki dama ya ambata cikin alqur'ani, cikin suratul ra'd, jannatu adlin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. To kaga Allah ta'ala dama ya ambata cewa aljanna dawwama ce wanda masu imani za su shiga, sai aka ce wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, da wadanda ma suka kyautata aiki daga cikin ubannunsu, iyayensu kenan, da kuma matansu da ma ƴaƴansu, Allah ta'ala duk zai hallara ya sanya su a ciki idan su ma sun kyautata a kai su matsayin da aka kai wadancan iyaye. Kuma Allah ta'ala ya ce yin hakan da aka yi ba wai ragewa ladan iyayen ake ba, a'a, wa ma alatnahum min amalihim min shay'in, ba mu rage musu komai a cikin ayyukansu ba, an cika musu ƙuryarsu, yanzu alfarma ce aka yi, saboda su din adada al'amusu a dalilin ƴaƴansu masu bi Allah ko da ku ba su samu matsayi irin nasu ba sai a kai su wannan matsayi ko da ku jannatul firdaus ne yuzadu fi amali al-awlad sai Allah ta'ala cikin alfarmarsa sai ya ƙara aladan ƴaƴan sai a daga su su ma su tafi inda iyayen nasu suke Allah ya ce kullum ra'in bima kasaba rahim kowanne mutum fa yana zamanto jingina ne ga abin da ya aikata an jingina ka ga aikinka aikin wani baya shafan na wani sai a irin wannan wajen amin amali khairun aw sharr wato rahimun kenan marhunun yu'akhadhu bish-sharr wa yujaza bil-khair ana kama mutum in yayi laifi kana kuma ana ba shi sakamako mai kyau in yayi aikin kirki hadisi ya inganta daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullah dan Abbas ne yake fada ko in ce asar yake yin fassara yana cewa inna Allah la yarfa'u dhurriyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal Allah madaukaki yana daukaka daraja na zuriyar mutum mu'mini a daukaka matsayin su a cikin aljanna ko da ku ba su kai shi aiki ba in dai har sun samu shiga aljanna lutaqiru bihim aynuhu wa idanansa ya samu sanyin idanu ya samu kwanciyar hankali thumma qara'a sai karanta ita wannan aya والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كما يدى حديث يا إن كنت أشكي مسلم دقى أبو هريرة يتي من زال الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة الله ينا أوكك درجة المتون صالح على الجنة متون يا متوني كما سيقول الله تعالى سيسن يشاء الجنة حياة البرزخية rayuwarsa ta barzahu sai Allah ya ce a bude masa kofar aljanna aka bude masa kamar yana cikin aljanna ne to a wannan yanayi sai ya ga an sake daga masa matsayi yanzu sai ga dadin nasa ya wuce na baya fa yaqulu sai ya ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya ce ya rab anna li hadha ko anna li hadhihi ya ubangiji na wannan abun kuma ta ina yazo mun wani sabon dadi fa yaqulu sai Allah ya ce masa bistighfari waladika laka danka ne nema maka gafara a wajen Allah yana duniya salihin bawa ne yana yin ayyukan kirki yayi addu'a a iyayensa Allah ya gafarta musu ya maraice mu Allah Allah ya karba shine yanzu aka daga maka matsayi don Allah wa zai bukula iyayensa ya ci musu aiki she saka aka ce idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin dan adam in ya mutu aikin da zai samu wata alfarma a dalilin sa ya katse sai dai ta hanya uku daga ciki sai aka ce awwalan salihin ya da'u da ku dan kirki wanda zai dinga masa addu'a kada ku manta da iyayenku a kullum cikin ayyukan ku na alkhair a kowane lokaci duk ku riƙa tuna su suna raye ne su rasu ne kurka tana su kuna musu addu'a in suna raye ne za a dinga musu asusun wannan addu'a da kuke yi in kuma suna mace ne ka san ana gaya musu cewa danka ne maka addu'a kamar yadda muka ji a wannan hadisi yar ambata a ambace yar a ce waladuka fulanun danka wane ne ya maka addu'a kai ma idan kai sai a maka ko shi yasa masu yake ma suke cewa barru aba'akum tabarrukum abna'ukum ku yi kyautata ma iyayenku ku yi duk abin da ya dace ku yi suna raye ko ba sa raye kuma Allah zai sa iyayenku su buku Allah ka gafarta wa iyayenku Allah ka sa aljanna suke cikinta ubangiji Allah ka kyautata mana zuriyar Allah ka gafarta mana kurakuran abinda muka fata daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu iko aiki da shi wanda muke kuskure Allah ya tafi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
saboda muna bada kaya tun a gaban farko to yanzu gashi muna biyar ga wata har yanzu abubuwan ba abin da ya kasance muna fata ɗan uwa zai da hankali sosai wajen kawo irin waɗannan kayayyakin da a fara tunanin rabawa to inda iyayensu suka rasu suka fi su a hannu kuma malam akwai ɗan uwa da dama da bai fata ka samu a cikin addu'a su buƙatu iri na kai musamman jihar Katsina, Ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar mana da ita sauran duka wanda suka yi mantu muku na addu'a, Allah ya sanya shi a cikin Allah ta'ala ya sa ya nasara a rayuwa ku kuma mutu kuna masu imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam. Arwa imana.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. اللهم لا توسيد وأن لتأك بجل ما دعين كتالك كلم وكلم تبعنا محلي وقاتبنا الكيري الله كبيامنا مسأل لديس كدام وزكاة مرجكونا يا الله كيائمنا يوم ومدمال ومدباس للافية. اللهم لا توسيد لتأك بجل ما الله كباس للافية الله أبن جزي ودسكي مقاتبنا مسامة يا الله كبيامنا da rahmarka ya mai rahama ya mai jin kai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.